بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Alhamis ne wanda ya daidai da daren 30 ga watan Safar Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1427, daidai da 29 ga watan Mars shekara ta 2006. Wani lokaci ne da muka taru insha Allahu ta'ala, bayan kuma ba sai dan mu tattauna wasu mas'aloli masu muhimmanci daga cikin abin da malamai suke kira fiqhun nazilat. Wato, mas'aloli ne suke faruwa a zamanin da al'ummar musulmi sukan samu kansu a ciki, waɗanda malamai da al'ummar da suka gabace su ba su ainihin san su ba, balle ya zan sun tsaya sun yi bincike sun yi magana a kai. To, ire-iren waɗannan mas'aloli kamar yadda na faɗi, haka malamai suke kiransu fiqhun nazilat, ma'ana a tsaya a samar da kyakkyawar fahimta ta addinin musulunci game da ainihin abubuwan da suke faruwa, waɗanda suke tasowa, waɗanda al'umma suna da alaƙa da su, ko dai ta addini kai tsaye ko kuma ta rayuwa kai tsaye ko kuma ta dukkan gabata. Idan jama'a musulmi ba su manta ba, tun fiye da makonni 2 da suka gabata, kafofin yaɗa labarai tun daga tashoshin talbijin na ƙasa baki ɗaya, wato NTA, da gidajen rediyoyi na tarayya da na jihohi, da jaridu na gwamnati da waɗanda ba na gwamnati ba, ana dai jimillar kafofin yaɗa labarai suna ta sanarwa cewa malaman ilimin kimiyya da fasaha waɗanda suke da ƙwarewa a fannoni na abin da yake da alaƙa da wato ilimin halittun Allah maɗaukakin sarki na sararin samaniya sun yi bincike. A cikin bincikensu sai suka hasaso cewa za a sami husutun rana, wato rana za ta kiste a wasu ainihin garuruka ko jihohi daga ainihin wato wannan bangare namu na Najeriya, kamar irin jihohin Ogun da wannan jiha tamu ta Kaduna, da jiha irin ta Zamfara da Kebbi da Sokoto da Katsina da Kano da makamantansu. To, a ƙarshen gaskiya, saboda Allah, wannan matsalar ba wai ta shafi Najeriya ce kadai ba, matsalar ta shafi duniya gaba daya. An yi irin wannan a ƙasar Libya, irin wannan ya faru a Lebanon wato Beirut, ya bayyana a ƙasar Saudi Arabia da wasu ƙasashe da yawa na ɓangarorin duniya, ƙasar Rasha su ma abin ya shafe su da makamantan ƙasashen da suke makwabtaka da su. To, ashe kaga wannan matsala tana da buƙatar a samu bayanai a kanta, musamman ta zo ɗauke da wasu tambayoyi sakamakon abubuwan da suka rikita mutane, wanda yake da alaƙa da aqida ta addinin musulunci. Manya-manyan tambayoyin da ake yi dangane da wannan su ne kamar haka. Da farko, tukuna ma menene husufi din nan da ake cewa? Menene husufi? Kispewar rana, me ma'anar kispewar rana? Shin gaskiya ne ma rana tana kispewa ko ko ba ta kispewa? Idan al'amarin yana faruwa da gaskiya, wato rana tana kispewa, yaya take kispewa? Kuma yaushe ne take kispewa? Sannan zai iya yiwuwa ta hanyar ilimin bincike, wanda a musulunci aka fi sani da ilimin hisabi, a iya binciko a hasaso cewa rana ta taɓa kistewa a baya shekarun baya kaza, ko kuma rana za ta kiste a gaba nan da kwana kaza ko wata kaza ko shekaru kaza, ko zai yiwa iya gano wannan? Waɗannan su ne kaɗan daga cikin tambayoyin da jama'a suke yawaitawa. In Allah ya so, a wannan majalisi da muka kulla, a wannan dandali namu da aka fi sani da Nadi Salafiya, number 7 Zobe Road, Muciya, Sabon Garin Zaria, jihar Kaduna, Najeriya, za mu yi ƙoƙarin mu amsa waɗannan tambayoyin. Muna masu roƙon Allah, Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kuma ya sa mana hannu. Amma kafin mu tafi da nisa, ya kai ɗan uwana mai kallona ko mai saurare na, ina tunasar sheka maganar da Shehu Usmanu ɗan Fodiyo, Allah ya gafarta mishi, ya faɗi a cikin littafin shi mai suna Nuruz Zaman. Ya ce, wajibi ne ga malaman kowane zamani su tsayu da yin bincike domin su san addinin musulunci, sannan kuma su san yadda harkar zamaninsu take, ba dan komai ba, saboda mas'aloli masu tasowa waɗanda al'ummar musulmi suna buƙatar su samu ainihin wato ilimi da kuma haske a kai. Yanzu wannan maganar ta Shehu Usmanu tana hukunta kenan a matsayin malami mai da'awa, ko mai karantarwa ko wanda ke fatawa ana buƙatar bayan ya san addinin musulunci sannan ya san me yake faruwa a zamanin shi saboda matsalolin da suke tasowa za a neme shi da yayi bayani ta hanyar yayi wa'azi ko ai mai tambaya ya ansa ko a ce an shiga wani rudani kamar irin wannan yanzu yaya za a yi mutum ya zauna a cikin ofishin shi ya zauna yana lissafe-lissafe na physics da mathematics ta hanyar waɗannan lissafe-lissafe yana zaune sai iya gano cewa ranar kaza ga wata kaza daga ƙarfe 5 da minti kaza zuwa ƙarfe 5 da minti kaza rana za ta kiste anya wannan ba karambani bane da meko ilimin gaibi wanda Allah madaukakin sarki ya koye kuma bai bada izinin abin cika ba to kaga wannan za a iya malami tambaya to wajibi ne ya zan ya tattali amsa da kuma bayanin da zai iya in ba haka ba ya zama yana da imkaniyat yana da hanyoyin bincike yadda yake da zarar mas'alar ta taso zai shiga ya fita ya binciko abin da yake daidai sai ya zo sai ya yi bayani ina fatar mun gane abu na biyu malamai na ilimin da'awa sun ce wajibi ne ga dukkan malamin da zai fito fagen da'awa ya shirya da wasu ainihin wato ilmomi da wayewar kai wanda daga cikin waɗannan ilmomi shine a same shi da saqafatud da'iya saqafatud da'iya wato a same shi da wayewar kai ta mai da'awa to a ƙarƙashin saqafa da'iya wato ya zan mai da'awa ya zan yana da wayayyen kai kai ya zama bagidaje aka ce a same shi da saqafa lughawiyya ya zan kan shi ya waye game da harshen da'awa din yanzu idan mutum zai yi da'awa a Najeriya ta arewa wani harshe ake buƙatar shi da ya kware a kai shine harshen Hausa to kare zan a matsayinka na mai da'awa ba za ka iya bayani ba za ka iya abbara ba za ka iya bayyana manufar da'awarka da harshen Hausa ba kana arewa ka zo kai ta kame-kame ka ce kalma kaza ma what do you call it wannan ba mai da'awa bane a tsarin arewa saboda me saboda bai cancance da'awa ba don bayi jin yaran da zai da'awa a arewa ina fatar mun gane idan yau za a samu mai da'awa a kudu maso yamma ƙasar yarabawa lallai ne ya kware da harshen yarabanci in za a samu mai da'awa a kudu maso gabas lallai ne ya samu kwarewa game da harshen inyamuranci sannan akwai tsukin wuraren da ana buƙatar ya iya turanci ya iya ainihin rubabban turanci da aka fi sani da pidgin english ko broken ba dan koyo ba saboda waɗannan irin harsunan kuma anan su ne za a amfani da su a wajen yaɗa ita da'awa ɗin to idan kun gane wannan sai malamai na ilimin da'awa ɗin suka ce haka kuma wajibi ne ga dukkan mai da'awa ya samu gwargwadon abin da zai haskaka mishi game da bincike dangane da mas'alolin kimiyya da fasaha don haka dole a same shi da as-saqafatul ilmiyya wato wayewar kai ta sciences ilmomin kimiyya da fasaha ba na son in ce ilimin zamani kuma ba na son in ce karatun boko domin cewa ilimin zamani ma'ana ana nuna kenan wannan ilimin babu shi a zamannin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu da zamannin sahabbai da zamannin manya-manyan malaman musulunci to ni ban yadda da wannan ba ilimi da ake kira da ilimin zamani a yau ko ilimin da ake kira da western education a yau ko ilimin da ake kira karatun boko a yau tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai shi kadai abin da zaka ce a waɗancan lokutan da larabci suke kai kuma yanzu sun zo maka ne da turanci sannan sun zo maka ta hanyar wani fitsararre mara kunya wanda yake cin mutuncin addinin musulunci da nufin shi kafiri ne shine bature yasa sai kake kyamar abin ya dalilin da yasa ma Hausa suke cewa karatun boko kenan me boko da Hausa banza to in Bahaushe yace karatun boko karatun banza yake ne to kaga ire-iren waɗannan abubuwan duk rashin fahimta ne ya kai sai kaga mutum ya ce western education yaya za a yi a ce western education a'a ba ma musu kuma ba ma jayayya kuma ba ma hasada akan west wato yammacin duniya ƙasashen turai sun haɓaka wannan ilimi amma ilimi ne wanda ya samo asali daga addinin musulunci to ba za mu tsawaita a nan ba kaɗai abin da muke so mu faɗi a wannan gabar ita ce lallai ne mai da'awa ya samu wasu ilmomi da suke da alaƙa da kimiyya da fasaha saboda ya san yadda zai iya sarrafa wasu ayoyi da suke zuwa a Qur'ani da wasu ainihin zantutuka da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi a cikin sunnar shi ba dan komai ba domin ya azza mutane a bisa kyakkyawar fahimta wadda ainihin ake buƙatar su same ta ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to idan jama'ar musulmi sun gane wannan ga wasu ayoyi na alqur'ani tukuna waɗanda nake so in karanto mana su koda a tattakaice waɗanda suke ishara dangane da waɗannan mas'aloli da muke so mu bincike akai mas'alar rana da wata da ainihin gore su da kuma sarrafa su da Allah madaukakin sarki yake yi a'udhu billahi samii'il 'alim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi bismillahir rahmanir rahiim a cikin suratul a'raf aya ta 54 Allah yake إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وانا ايتكي آية الفرقو دا كتكين آية دا نكي سوء مبود منا وانا وازينام دا ايتا الله ايتكي تبس وبنجي جنكو واتوما هالي جنكو شيني الله واندي هالي جسم مي دا كفا اتكيون كوانا كي شدا فننباين يا كما لوانا نغالي توسيكو ميكو ما يدي دي تؤديسا الارشي yana ainihin sanya dare ya lullube yini wato ana cikin yini sai dare ya zo sai ya lullube yini ya tulubuhu hasifa sai shi daren ya zan yana neman yini ya rufe shi cikin gaggawa ana cikin yini sai kaga lip sannan sai kaga dare ya zo cikin gaggawa ya rufe ainihin yini Allah ya ce wa shamsa wal qamara wan nujuma da rana da wata da taurari musakharatin bi amrihi horarru ne da umarnin Allah madaukakin sarki shi yayi su shi yake dabbara su ya juya su yadda ainihin yake so ala Allah madaukakin sarki yace ka fadaka da kyau kaji lahul khalqu Allah madaukakin sarki shi halitta dan haka halitta ta shi ce wal amr dan haka sai yadda yace halitta ta kasance za ta kasance tabarakallahu rabbul alamin albarka Allah tana da yawa Allah ubangijin halittu baki daya wanda daga cikin halittu akwai rana da wata da taurari da sammai da ƙasa da abubuwan da suke rayuwa ainihin a cikin su wannan ita ce ayar farko da muke so ainihin mu kawo wanda yake aya cikin ainihin suratul a'raf kamar yadda muka faɗi sai kuma aya ta biyu wanda ita kuma ta zo cikin suratul yunus Allah madaukakin sarki ce wallazi ja'ala ash-shamsa diyaan wal qamara nura وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون الله يتي هو الذي جعل الشمس ضياء الله شيني واندي سنرانا فبما من حسكي حسكي إلى النذاتي دقمي دكتي جاني كما حسكي الزنق لن تركي والقمر نورا شي كما فرن وتا سي aka sa mishi haske shi kuma haske na sanyi waqaddarahu manazila sai Allah madaukakin sarki yewa wata tsari wanda yake yana da manazil wato wurare wanda yake in ya tashi daga nan zai sauka anan in ya tashi daga nan zai sauka anan ma'ana shi wata ba kamar rana bace da Allah yake cewa washamsu tajri li mustaqarrin laha ita rana gudu take bata da wasu masaukai haka har sai ran da Allah madaukakin sarki ya so ta tsaya amma shi wata yana da masaukai waɗanda yake bi ɗaya bayan ɗaya daga wannan masauki zuwa wannan masauki Allah yace yayi mana haka ne domin mu halittu li ta'lamu adada sinina dan kusan adadin shekaru in aka ita rana ana lissafin yini da ita ne shi kuma wata ana lissafin kwanaki watanni da shekaru daga haka za a gane wane shekara shekara ta hanyar kirgen watanni daga haka za a gane kaza da aka yau shekara kaza kenan to hikimar da Allah madaukakin sarki ta sa ya sanya wata kenan yanzu yana da masaukai da yake sauka ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya in ya cika kwana kaza sai a ce wata kaza idan an cika wata kaza sai a ce shekara kaza in shekaru sun hadu sai a ce wane ya shekara kaza ko matsala kaza yau shekara kaza kenan sai Allah ya ce wal hisab haka kuma Allah yayi haka ne dan kusan kirge a duk abin da kuke ku rinka kidaya ku rinka sanin adadi ku rinka sanin yau kwana nawa saura kwanaki nawa saura ranaku nawa saura watanni ko shekaru nawa sai Allah ya ce ma khalaqallahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci waɗannan abubuwa a bisa wannan tsari ba sai dan gaskiya kuma ya tabbatar da gaskiya kamar yadda kuka ji haka yufassilul ayati haka Allah zai ci gaba da bayyana ayoyi dalla dalla li qaumin ya'lamuna, domin mutane su samu ilimi. Ya Allah mun gode, Allah ya ilmantar da mu abin da mun sani ba. Aya ta gaba ita kuma ta zo cikin suratul Ra'd. A cikin suratul Ra'd Allah madaukakin sarki yace Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله مدوكين سركي ينتي الله شيني واندي تغا سمي غاسنا وكنا غني باتارك دا جمشك اي با باتارك دا انسا مسدركو كي ولا اندك يتأي دسوبا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ فَأَنَّى سَيَ يَقُومَ يَدَيْدَيْتُ بِرْبِشَنْ الْعَرْشِ وَاتُو سَمَنْ الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ فَأَنَّى سَيَ يَغُولِ رَانَا دَوَتَى سُوكُمَ غَسُنَا سُنَا حَسْكَكَ وَبَايِ بَايِ سُنَا تِيبَ الْبَرْكَةُ لَغَرِيسُ كُلُّ كُوَ دَيْدَ جَتِكِ وَأَنَّى هَلِتُونَ أَلَّا رَانَا دَوَتَى يَجْرِي يَنَا غُدَى نُوَانِ لِأَجْلٍ مُسَمَّى زُوَى غَوَانِ أَجْلِي وَنْدَى أَلَّا مَدَوْكَكِنْ سَرْكِي يَرِغَا يَأَمْبَتَى يَقَيَّدَ مِشِي. Rana tana fitowa ne daga sa'ad da gari ya waye zuwa sa'ad da almuru za ta yi. Wata shi kuma akwai lokacin da yake bullowa idan ya zan jariri. Daga nan kuma akwai lokacin da zai ainihin fito ya cika. Daga nan kuma zai koma yana kankancewa. Kowanne yana tafiya ne gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya tsara mishi ainihin ya kasance. Sai Allah ya ce yudabbirul amra. Haka Allah madaukakin sarki yake jujjuya al'amuran shi. يفصل الآيات كما الله يكي بيان آيوي دلا دلا لعلكم الله ينموكو هكا نياكو جماعة بلقاء ربكم توقنون بمنكو كارا سكنكن شوا كارا أمن شوا كما دا أين يواتو سادوا دا أبنجي شوا تبزاكو سادوا دا الله إن دا ذاك دانا هكا شكرو بيردس كوشي أنهي بواني تنيارو تنمسلي جن أنا لساشي yau yaran nan wune shi guda, aka koma ana cewa yau kwanan shi daya, yau kwana bakwai suna, sai aka fara cewa yau mako biyu, yau watan shi daya, wata biyar, ana nan ana tafiya sai kaji an ce yau shekarun shi 70. To me wannan yake nunawa? Za a waye gari ba shi kenan, ƴaƴan da ya haifa za a waye gari sun taso su ma ba su kenan. To da haka sai al'umma su kare. Ana nan ana kwance a cikin kaburbuka kuma sai lokacin tashin alkiyama yayi. Wato kaga juyawar yau da gobe da take faruwa alama ce ta cewa kiyama tana tahowa kenan. To Allah ya nemi maka haka ne dan ka karasa kankancewa game da tashin alkiyama, zaka haɗu da Allah. Ina fatar mun gane. To jama'ar musulmi, waɗannan ayoyi na kawo su ne don ainihin wato wanke mana tunanin mu yanzan alqur'ani littafin shari'a ya fara shiga cikin tunanin mu tukuna, sannan sai zama duk abin da zamu dasa sharhi ne akan waɗannan ayoyin, in ma da wasu ayoyi ko da wasu hadisai ko da zantuttukan wasu manyan malamai na tafsiri ko na hadisi ko na fiqhu ko na larabci ko ƙwararrun malamai waɗanda suka yi zurfi a ilimi na hisabi, wato astronomers, duk za mu iya kakkawo waɗannan insha Allah ta'ala. Muna masu roƙon Allah ya taimake mu. Sai mu ce amsar tambayar farko cewa menene kusufi. Ita wannan kalma a larabci ana faɗinta da siga biyu, ko a ce kusufi da kaulasan, ko kuma a ce kusufi da haƙarami mai ruwa. Ina fatan mun gane. Ko kusufi ko ainihin kusufi. Abinda take nufi shine shafewa hasken rana gaba ɗaya, ko kuma wani ɓangare nashi, ko kuma shafewar hasken wata gaba ɗaya, ko kuma wani ɓangare nashi. Mafi yawancin malamai sun ce da kalmar kusufi da kalmar kusufi duk abu ɗaya ne. Zaka iya cewa rana ta yi kusufi kai amfani da hasaɓe mai ruwa. Rana ta yi kusufi. Zaka iya cewa rana ta yi kusufi da kaulasan. Zaka iya cewa wata ya yi kusufi da hasaɓe mai ruwa, ko wata ya yi kusufi. Duk wannan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, Annabi ya furta kowanne ya amfani da shi. To wannan shine yasa manyan malamai mafi yawa sai suka dauki cewa da kusufi babu bambanci. Amma sai aka samu wasu kadan daga cikin malamai sai suka ce a in aka ce kusufi to ga rana kenan, in aka ce kusufi kuma ga wata kenan. To amma waɗannan zantutukan nasu sun gina su ne akan wasu hadisai da suka dogara da su, waɗanda kuma waɗancan hadisai da muke ishara akai da suka zo sai suka tabbatar da cewa ai ana iya amfani da kalmomin gaba ɗaya. irin wannan sanannan abu ne a cikin ainihin fiqhu cikin fiqhu da kalmomin larabci kamar sallar isha ana ce mata isha ana ce mata atima to wasu malamai sai ce kada a ce mata atima sai dai a ce mata isha saboda kaza 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 to amma mu kullun ma'aunin da muke dauka shine ma'aunin da Allah ya aiko fiyayyen alitta da shi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati yace na bar muku abubuwa guda biyu matakar kuka yi riko da su fau 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 ba za ku bace ba sune littafin Allah da sunnata wannan hadisi ne sahihi al-Imam Malik ya rawaito shi cikin Muwatta da al-Imam al-Hakim a cikin kitabul mustadrak dan haka ma'aunin shine yaya Allah madaukakin sarki yayi amfani da waɗannan kalmomi yayi amfani da waɗannan kalmomi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da waɗannan kalmomi to yaya tasarrufin yake zamu zo da hadisan Bukhari da wasu littafai zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokacin yace kasafati shamsu wani lokacin kaje yace khasafati shamsu wani lokacin yace in khasafati shamsu ko in kasafati shamsu yana tasarrufi da kalmomin gaba daya to da wannan ne sai muka mara abinda mafi yawancin malamai suke akai cewa kalmomin ana iya amfani da su ga kowanne ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to nayi wata magana wadda tana da matukar muhimmanci a jalayi akan ta dan zamu zo mu ainihin kai da komo mu tattauna ta da nazo bayyana menene kusufi nace shine shafewar hasken rana gaba daya ko kuma shafewar wani bangare na hasken ranar wani lokacin kusufi in yazo faruwa rana za ta shafe gaba daya sai a koma dare lif yakan faru haka wannan kusufi ne wani lokacin yakan zan hasken ranar ce zai canza sai koma kamar hasken farin wata sai gari sai sanyi kamar dare ne farin wata ya fito ina fatar an gane duk wannan kowanne kusufi ne kuma kowanne hukunci dayan ya dauka to dayan ma yana daukar shi ina fatar mun gane to ku rike wannan tarihi da kyau cewa shafewar hasken rana gaba daya ko shafewar hasken wata gaba daya ko kuma shafewar wani bangare na hasken rana ko wani bangare na hasken wata ko kuma canzawar hasken kamar yadda ne bayani sai rana haskenta sai canza sai koma kamar hasken candle wato kamar hasken abin nan kamar hasken farin wata kenan to yana da matukar muhimmanci jama'ar musulmi mu samu kyakkyawa kuma cikakke gamsasshen ilimi game da waɗannan matsaloli to shi yasa tambayoyin da na gabatar nake so zan tabi ina amsa su insha Allah a jimillancen su da tafsilin su tunda mun ji cewa ga abin da ake nufi da kusufi kadai abin da muke so yanzu mu tabbatar shine ko kusufi gaskiya ne yana faruwa ko kuwa ƙarya ce irin ta malaman kimiya da fasahar zamani shin gaskiya kusufi yana faruwa ko kuwa kawai masu duba ne suke canke har suke wannan magana to nassin alqur'ani yana ainihin wato tabbatar mana da cewa babu shakka kusufi yana iya faruwa ga rana ko wata ba da nisa ba karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahir rahmanir rahim la uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة musa'ana alhamdulillah wannan aya ko kuma wannan sura wasu hukunce hukunce ne Allah madaukakin sarki yake so ya gina ya gyara wa dan adam da yake neman yi musu dangane da tashin alkiyama. Allah yake son ya gyara wa wannan irin mutumin tunanin shi. Sai Allah ya fara da kalmar rantsuwa, yace la uqsimu bi yawmil qiyama. Yace ai ba ma sai nayi rantsuwa da ranar alkiyama ba za a san za ta faru, ko ban rantsa ba za ta faru kenan, inji Allah madaukakin sarki. Yace wala uqsimu bin nafsil lawama, sannan kuma ba sai nayi rantsuwa da rai na mutum ba wanda yake yawan zargin kanshi. Ta auna kaga daga kwana bakwai zuwa yau akwai abin da ya faru ne yiwa kai nadama ka zargi kanka, me yasa kai haka? To Allah madaukakin sarki yake cewa wannan irin ran naka mai zargin kanshi ba sai Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da cewa za a wayi gari wannan ran ya rasu kuma an je da shi kiyama ai mai hisabi ba. Kula yake a yahsabul insanu allan najma'a idama, mutum yana tsammanin cewa ba za mu tattara kasusuwan shi bane, yana tsammanin ba za mu tattara kasusuwan shi ba, saboda kafirci ya kai kafirci, an samu wani bakin kafiri a Makka ya zo ya samu kashi fari kwal ya jefar da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace man yu'il izama wa hiya ramin, ya kai Muhammad da kace wai za a tashe mu gobe kiyama a tattara mu a mana hisabi, yanzu wannan kashi da ya fari tadai tadai waye zai tashe shi? Nan da nan sai Allah ya sako da annabi alqur'ani yake cewa kul ha yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra, wannan da ya halicci wannan kashi tun farko shine zai sake tayar da shi, wa huwa bi kulli khalqin alim, kuma malami ne masani ne game da halitta. To tunda masani ne game da halitta har yayi halittar da babu ita, shin ya sake komawa ya maimaita wannan halitta zai wahala jama'a? Ba ana riborin ba jama'a, in ka shafanta irin ta gwangwani din nan sai a tattara gwana-gwana sai a je a markade su su sake zama dalma sai a sake maida su sababbi, ba riborin ba kenan? To wanda ya gwangwanin da farko kuma zai kasa narkewa ya sake maimaita? To balle Allah madaukakin sarki allazi kana aliman bil khalq, wanda Allah masani ne game da ilimin halitta, sarki da daukaka sun tabbata gare shi. Sai Allah ya ce bala, yace mutum ya daina wannan tunani, qadirina ala an nusawwiya banana, ba ma wai kasusuwan jikin shi na kwauri da cinya da hannu waɗanda suke kasusuwa ne masu tsawo ba, kasusuwan yatsun shi da suke gutsu gutsu, Allah ya ce muna da ikon sai mun hada su, ba ma hadawa ba za mu daidaita su su koma zara zara yadda suke. Sarki ya tabbata ga Allah, mu'jizar alqur'ani ta bayyana akan wannan, akan duk sanda aka samu gabar hannunka yatsanka ta kare, babu likitan da zai sake iya maida shi ya koma yana aiki yadda yake da. Mu'jiza ce ta Qur'ani da Allah ya tashi sai bai magana akan kashin ba kai tsaye sai yace bala qadirina ala an nusawiya banana, ai ba ma manyan manyan kasusuwa ba, waɗannan yatsu ka gwada da kyau ka gani, mutum nawa ne ya ciwon karkare dan karkare daga nan yatsan ya kale, matsala yar ka dan za ta samu yatsan shikenan sai ga gabobin sun kasa juyawa, a je wurin likita yace a ba yadda za a yi sai dai ai hakuri haka, amma waɗannan gaɓoɓi gutsu gutsu Allah ya ce yana da ikon zai koma ya hada su, ba ma hada su ba zai daidaita su su koma ras a ranar alkiyama su yi aiki kamar yadda suke yi. To yaushe ne wannan al'amari zai faru? Sai Allah madaukakin sarki yake cewa bal yuridul insanu liyafjura amama, mutum yana son ya fajirci ga abin da yake fuskanta a gaban shi ne kawai, wato mutum yana so ya fake da guzuma ne ya harbi karsana, yana son ya ƙaryata tashin alkiyama ne, shi yasa sai yake cewa yaya za a iya tashin mutum, yaya za a iya kaza, yaya za a iya kaza. Allah yake fajirci ne kawai, ina ma'ana fajirci da Hausa? Rashin kunya, kekashewa, rashin mutunci yake so yawa Allah, yana so ya ƙaryata kiyama, amma sai yake kwana-kwana yana cewa ya za a iya tashin kaza, za a iya hada kashi kaza, za a iya kaza, za a iya kaza. Sai Allah ya ce to yana da iko a kashin ma mafi gutsu-gutsu zai iya hada shi. Yas'alu ayyana yawmul qiyama, har sai kaji mutun yana cewa idan kiyama gaskiya ce to yaushe za a yi ta, idan da gaskiya ce yaushe za a yi ta. To idan kai dan adam da ka kafirce wa Allah kake kwana-kwana, in baka sani ba shi Allah baya kwana-kwana, sai ya ce ga amsa, fa idza barqa al-basar, idan aka fafce ko idan ganin ido ya fafce, wato ido ya daina gani, ina ma'ana haka, idan aka buga walqiyar da ta fafce idan dan adam ya koma daga gani ya koma makaho, to alama ta fara zuwa, ma'ana akwai wata walqiya da za ta buga kenan, wanda bugawar wannan walqiya za ta kashe ganin dan adam. To in dan adam ya ga haka ta faru, to alamar kiyama ta fara tasowa, ina fatar mun gane. Sannan wa khasafa al-qamaru, idan kuma wata hasken shi ya shafe, to wannan duk alama ce ta me?
ta tashin alkiyama. Wata yana shafewa kenan ko bai shafewa, wata yana khususi kenan ko baya khususi. To ma jaza alal misli fa jaizun alal mumathil, abin duk da yayi yu ga wata to zai yu ga rana kenan. Wata na khususi, rana ainihin tana khususi ita ma. Nassi ma ya zo karar ai game da rana ita ma a cikin alqur'ani. Ina fatar mun gane. Amma nan dai Allah yake cewa wa khasafa alqamaru, idan wata ya shafe, wa jumi'a ash-shamsu wal qamar, har ta kai an tattara halittar rana da wata a wuri guda. To a wannan lokaci kuma mutumin da ke ƙaryata alkiyama sai ka ji ya qulul insanu yawma idhin aina al-mafar, sai kuma yace to yau ina muka yi ne, ina za mu gudu ne. Sai Allah yace kalla, dai na wannan magana la wazar, babu idda za a gudu sai dai a koma ga Allah din. Ila rabbika yawma idhin mustaqar, maguda matabbata tana wurin ubangijinka. Duk inda ka ruga da gudu ma ka tafi can ma wurin Allah ka je. Allah yace yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar, a wannan rana za a baiwa mutum labarin duk abin da ya gabatar da kuma abin da bai yi ba ma har ya mutu. An gane? Kallalan ma ya kabi ma amara, zaka kwanta ka mutu akwai abubuwan da ake so kai baka yi ba, to za a baka labarin su. Ka aikata wasu abubuwa za a baka labarin su. Allah yake balil insanu ala nafsihi basira, ai shi mutum da kanshi ya kamata ya zama mai basira ga kanshi, ya tsaya ya dubi halittar kanshi, ya san cewa ba mai tabbata bace. Ina ma'anar wannan maganar? Ina kakan babanka yake ko ina kakan kakanka yake? Ya tafi inda ya tafi din nan, kai ma nan zaka tafi, to za a waye gari irin wannan salsalar za ku kare. To in ko haka za ta faru, to za a zo ranar da kuma za a tashe ku kenan a ba ku labarin abubuwan da kuka aikata. To wannan takaitaccen bayani ne dangane da tabbatar da cewa ainihin wato rana da wata ya tabbata da nafsi cewa suna iya kisfewa. Ashe in an ce rana ta kisfe, wata ya kisfe, to karka ce a wannan tunani ne na jahiliya. Amma inda matsala take anan, idan aka ce rana za ta kisfe ko wata zai kisfe rana kaza, to wannan kaga ba an bada labarin abin da ya faru bane, ana bada labarin wani abu ne zai faru. To shin wannan yana daga cikin gaibu? To za dai mu zo mu tattauna, za mu kawo hadisai waɗanda za su tabbatar da cewa wata da rana suna ainihin kisfewa din, dan a ƙara mara baya ga wannan fahimta cewa gaskiya ne kisfewar rana da wata ba tatsuniya bace, ba kuma magana jahiliya bace, magana ce da musulunci ya ainihin tabbatar da ita. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To yanzu tambayar ita ce, idan har ya tabbata akwai khususi kuma ya tabbata din kamar yadda ainihin muka yi ishara dan kadan, yaya ainihin wato khususin yake faruwa? To gaba gare ni ɗaya daga cikin rubuce-rubuce ne da manyan malamai na musulunci suka yi dangane da abin da ya shafi ilimi na hisabi. Amma kafin in tafi da nisa, bari in kwance mana wani bayani don a fita daga rudani da ake ciki. Akwai bambanci tsakanin ilmin nujumi da kuma ilmin hisab. Wannan astrology shine ilmin nujum, astrology. Wannan kuma astronomy shine ilmin hisab. To akwai bambanci. Duk inda aka ce astrology ko tanjim ko ilimin taurari, to wannan bai halatta ba a musulunci. Idan ko aka ce astronomy ko ilmin hisab ko ilimin falaki, to wannan ya halatta a musulunci. Ya kamata ka bambance wannan. To a ƙarƙashin duk abubuwan da zamu ta magana a nan, zamu ta magana ne dangane da waɗannan abubuwa a ƙarƙashin ilimin falaki ko ilimin hisabi, ba ilimin nujum ba. Wannan muqaddima ce muka yi don ka iya bambancewa. Za mu zo mu faɗi cikakken bayanin da za ka iya bambance waɗannan ilmomi, tare da cewa asali sun taso daga wuri ɗaya ne, amma kuma da aka taho sai suka canza. Wannan ya kama hanyar kafirci, wannan kuma ya kama hanya ta musulunci. To duk abin da za mu yi magana ne a ƙarƙashin ilmin hisab. Amma ina roƙonka don Allah, a matsayinka na babban malami, shugaban kungiya ko shugaban dariƙa ko shugaban mazhaba, idan baka da ilimi akan wannan karka ce komai, dan in ka fadi zaka dawo wata rana kai nadama. Matsala ita ce kafin ka ji albani na wannan maganar, kana da ilimi akan abun baka da shi, to karka ce komai. Ya kacin maganar kenan, don abun ba ane da girman rawani bane, ko girman carbi, ko girman mukani, ko girman mota, ko yawan kuɗi. Abu ne wanda yake labudda sai in ka koye shi sannan zaka iya shi. Abu ne wanda ba zuwa ake a ɗauko shi a cikin littafi ba tare da an koya maka ba. In ba haka ba, zaka zama yadhunnul ghumra anna al-kutuba tahdi, wawa yana zaton cewa wai littafi na shiryawa littafi baya shiryawa malami ne yake shiryawa littafi rikita ka yake yi dan haka in baka je an koya maka ba in ka dauki littafi rikicewa zakai wannan shi ya kawo da yawa ba ta iya bambance tsakanin ilmun nujum da ilmul hisabi da sun ji malam Ibrahim Al-Falaki akano ya ce rana za ta bullo karfe kaza alfijir ne bullo karfe kaza rana za ta yi zawali karfe kaza ya kamata a yi sallar azhar karfe kaza la'asar za ta yi kaza sai a ce ka ji wani boka yana shiga ilmin gaibi to tambayar ita ce ka san ilmin nujum ka san ilmin hisab ka koya baka koya ba eh to kar ka dauki littafi ka karanta in ba haka ba za ka zama wani mai maganin gargajiya sunan shi Tomar Hakim Tomar Hakim maganin gargajiya yake hadawa ya gada iyaye da kakanni rannan sai je ya dauki Sahihul Bukhari Kitabut Tibbi babin da ke bayani akan likitancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dauko magana dangane da Habbatus Sauda bakin algaribi a waɗancan lokuta littattafan musulunci tun daga alqur'ani har hadisi har littattafan fiqh ba a yi musu dugo ba a yi musu wasali dan haka baka iya bambance tsakanin ba da ta da cha baka iya bambance su domin zuwa za a yi dungun kawai malamin ka ne zai ce to nan gurin cha ce ba ba bace ba ya bace ba nan guda bace ba ta ba baka iya bambance tsakanin shin mai ruwa da sun saboda me saboda babu yaya malam ne zai ce maka wannan shin mai ruwa ce ba sun ba baka iya bambance tsakanin radi da sadi saboda me saboda babu dugo malamin ka ne zai ce maka wannan badun ne radi ne ba sadi bane to kaga a irin wannan halin kenan in ka dauki littafi malami bai koya maka ba tabbas akwai inda zaka mai da radi ya zama sadi akwai inda zaka mai da ainihin hakarami ya zama jin karami ko to abin da ya faru kenan a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace alhabbatus sauda'u shifa'un min kulli da'i bakin algaribi tana maganin kowace irin cuta to wannan bawan Allah mai maganin gargajiya ne sai ya ganganci sai ya je sai ya dauki Sahihul Bukhari sai ya ga hadisin sai ya karanta shi a burkice alhabbatus sauda dugun dungun badin tunda babu dugun dungun badin sai ya kaddara shi ya zubaya sai yace alhayyatus sauda bakin maciji shifa'un min kulli da'in yana maganin kowace cuta goga sai ya samu addaji ya datso bakin maciji a daji ya zo ya jika sai da ya tsumo yana sha sai ya fadi ya mutu shikenan sai malamai suka mai da abin wake suka mai da shi karin magana da habaici suna cewa man akhadha al-uluba bighayri shaykhin yudillu 'ala siratil mustaqim wa taltamisul umura 'alayka hatta wa taltabisul umura 'alayka hatta takuna adalla min Tomar Hakimi wanda bai koyi karatu ba tare da malami ya koya mishi ba kadai a littafi to zai ainihin bata kuma al'amura za su rikice mishi har ya fito Tomar Hakim rikicewa Tomar Hakim shine wannan mai maganin gargajiyan da muka kawo misalin farko kenan misali na biyu a cikin fiqhin Hanafiya mabiya Imam Abu Hanifa aka ce wa yustahabbu ghaslu hasal jimari ana so ga mutumin da ke aikin haji in zai jifan shedan ya wanke tsakuwar da zai jifan shedan wannan fiqhin Hanafiya ne suka ce in zaka jifan shedan tsakuwoyin naka kaje ka wanke su shine wa yustahabbu ghaslu hasal jimar an so wanke tsakonkomi na jifan shedan sai wannan yaje aikin haji sai ya dauki littafi yana karantawa sai ya burkita dugwa hasa hasal jimar hadin sai ya mai da shi kha ja din sai ya cira dugwa sai ya ce wa yustahabbu ghaslu khisyal himari ana son wanke golan jaki in ana aikin haji goga yana aikin haji da haramin jikin sai ga ya kama jaki yana zuba ruwa ne mai tsarki aka ce akramakallahu yaya ina ka samu wannan karatu yace a fiqh ne aka ce an so yi wa jaki tsarkin ana aikin haji sai da ya ka littafin sai aka ce ai ba haka karatun yake ba kaga hadarin in baka koyi karatun abu a wurin wanda ya iya ba kenan shi yasa jiya na tunasar Sheikh Zancen da Sayyidina Umar yake fadi yana cikin Sahihul Bukhari Kitabul Ilmi yace ta'allamu qabla an tasudu ku koyi karatu kafin ku zama sayyidina kafin a fara ce muka sayyidi kafin a fara ce maka shehi kafin a fara ce maka liman kafin a fara ce maka shugaba kafin a fara ce maka dan malikin malamai ka tsaya ka koyi tsabar karatun tukuna to daga baya in girma ya same ka in zaka nannade kantin kwari a kanka gaba ɗaya a matsayin rawani ba kai kuskure ba ina fatar an gane to amma in ya zama babu karatu sai girman rawani babu karatu sai girman carbi babu karatu sai shugabanci to shine zaka ga halin da muka shiga ciki za a yi ta faruwa. Kaga ɗan yara ɗan mutsi-mutsi sun je sun yi karatu, manya kuma suna nan daga girman sai gemu, daga rawanin shikenan sai tarbi. Babu karatun fankon fayau ne, to sai kaga ana ta fitina. Datin da shekara shi 70 ana cewa malam akrami akrami akrami, ashe ba komai akan duha yana ci. To shi yasa kai matashi da kake ji na yanzu kasu zuga ka suna ce maka ustazu, ka haddace Qur'ani, kai kaza kai kaza, ka je ka koyi tsabar ilimi juye ban ƙwaryata. Ina fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka abinda yasa ne wannan bayanan, saboda maganganu ne zamu zo mu tattauna su ɗaya bayan ɗaya. A yau maganganun za su zan Qur'ani, hadisi, maganganun malaman kimiya, malaman isabi da sauransu, kamar yadda na faɗi. To kaga waɗannan abubuwan kamar yadda shehu yake faɗi, idan baka zama karanta ba, in baka dace da zamaninka ba, ba za ka iya shiga cikin wannan harka ba. To abin da nake so in fara bayyanawa a nan shi ne, ka sani da cewa dalilai biyu ke kawo rana da wata su yi husufi. Dalilai biyu suke kawo rana da wata suke husufi. Dalilin farko dalili na ɗabi'a, dalili na biyu dalilin shari'a. Dalili na ɗabi'a abin da muke nufi da shi shi ne kasancewar ita rana. Mun karanta ayoyi, Allah da kanshi ya bayyana tana daga cikin halittun shi, ko to kamar yadda kai dan adam kake da wasu ɗabi'u, ita ma rana din ai halittar Allah ce tana da wasu ɗabi'u, haka ne? Kamar yadda kai dan adam idan aka goga ka aka gwama ka da aljani, wani abu na faruwa ko bai faruwa? Yana faruwa dangane da ɗabi'ar ka, ko to ita ma rana in aka gwama ta da wata ko da duniya wannan da muke ciki, ita ma wani abu yana faruwa. To wannan kaga ana maganar ɗabi'a kenan. To shine zan karanto mana daga abin da manyan malamai suka ainihin karrarar. Shine malamin yake cewa wali hatainil hadisataini sababan, sababun kauni wa sababun shar'i. Waɗannan ainihin kusuti da ke faruwa ga rana da wata suna da sababa guda biyu, da sababi na ɗabi'a da sababi na shari'a. Amma sababul kauni li kususi shamsi fa huwa tawaffuqul qamari baina jurmi shamsi wa baina absarina. Abin da ke kawo rana ta yi kusufi, rana da wata kowanne yana tafiya kamar yadda muka ji ayoyin Alƙur'ani, ko wannan baya taɓa wannan baya taɓa wannan, amma shi wata yana tsotso hasken shi ne daga jikin rana, daga jikin rana wata yake tsotso hasken shi. Shi yasa Allah yake cewa washamsi wa buhaha wal qamari idza talaha. Allah ya ce ya rantse da rana da haskenta, sai kuma ya sake cewa da wata sa'ad da yake binta. Duk inda rana take tafiya to wata binta yake yi, dan me? Dan yana tsotso hasken shi ne daga gare ta. To abin da yake faruwa rana sai kaga haskenta ya kisfe gaba ɗaya, ko kuma ya rabu ko ya canza, shine akan samu ainihin wato shi wata din sai ya shiga tsakanin ita rana da kuma wannan duniyar tamu. Na fatar mun gane, ga duniya, ga rana, ga wata. To idan aka samu waɗannan halittu haka, rana tana wata yana tsotso hasken shi daga rana, sai duniya sai ta zo sai ta shiga tsakanin wata da rana, ko kuma inuwar duniya sai ta shiga tsakanin wata da rana, sai ya zama an kare rana daga bayyanar da haskenta wanda take feso shi zuwa ga ainihin wata, sannan abin ya taho zuwa ga wannan sarari na duniya. Ji kalmomin da malamin yake faɗi, fa huwa tawassutul qamari, shigar da wata yake tsakiya, baina jurmi shamsi, tsakanin ainihin wato halittar rana, wa baina absarina, da kuma ainihin idanuwanmu. Muna ganin rana kai tsaye, to sai wata sai zo sai gilma a tsakani, a takaice kenan. Da ya gilma a tsakani, in ya gilma ya kare ta duka ne, to sai a daina ganin ta gaba daya. In ya gilma ya kare wani bangare ne, sai a rinka ganin hasken ba cikakke ba, to sai a samar da matsalar kusufi. Sai ya ce innal qamara jismun khafifun khafifun, yace domin shi ainihin wata jiki ne wanda yake yana da kauri, mudlin, kuma yana da duhu, yastamiddu bau'uhu min ash-shamsi, ko bau'uhu yana jawo hasken shi ne daga ainihin rana. Fa idza waqa'a baina absarina wa baina bau'i ash-shamsi, idan shi wata din ya gilma a tsakanin idanuwanmu da muke ganin rana da kuma hasken rana din, hajaba nura shamsi sai ya kare hasken rana anna daga gare mu shikenan sai mu daina ganin hasken ta ko gaba daya ko kuma sai mu daina gani ainihin wato yadda ya kamata a ganshi wa yahdithu zalika inda taqafu umadar alqamari ma da'iratil buruj fatatawalladu uqdatan hina idhin fa idha kana alqamaru bittijahi ihda aluqdatayn aw qariban min ahadihima wa kana محاذيا لموضع الشمس من البرج والدرجة ولا يكون ذلك إلا في آخر الشهر wadannan duk bayanan da nene ma ne yake gabatarwa amma ƙarshe sai fitar da mas'ala daga cikin mas'alolin da muka gabatar yayin da rana ta ainihin wato dauki haskenta saboda me saboda wata ya shigo tsakaninta da idanuwanmu da take haskawa to haka takan faru ne a ƙarshen wata to abin da nake so in ce jama'a yau da rana shine yinin 29 ga watan Safar kun ga ƙarshen watan Safar kenan to dama kusufin rana baya faruwa sai ƙarshen wata kusufin wata kuma baya faruwa sai tsakiyar wata 12, 13, 14, 15 shine wata yake kusufi sai sa wata rana da aka yi maganar ganin watan Najeriya nace wannan ganin watan ku na ƙarya ne muna cikin tafsiri sai yara suna wuce la ilaha illallah wata yayi kusufi sai na tsaya nace to a tsaya ai magana anan nace wata baya kusufi sai a tsakiya nace lissafin ku na Najeriya yau ne ga wata aka ce 17 mun manta ba kuka ce 17 nace to ai wata baya kusufi 17 ga wata yana kusufi ne daren 13 ko 14 ko 15 dan haka matukar daren 13 14 15 a lissafin wata bai kusufi ba sai daren 17 to lissafin ku shirme ne ko 18 ko 19 ina fatar mun gane saboda haka rana tana kissewa ne ƙarshen wata wata kuma yana kissewa ne a tsakiyar shi la'anna alwaqta alladhi yakunu alqamaru fihi muhadiyan lishamsi la'annahu alwaqta alladhi yakunu alqamaru fihi muhadiyan lishamsi domin ƙarshen wata ne shi ainihin wato wata din ƙarshen kwanakin wata shi wata din yake tafiya sai ya zan yana tafiya daidai kafada da kafada da rana amma tun daga farkon wata fa binta yake yi kamar yadda muka ji nasu yana fadi to idan wata ya taho karshe sai su tafi kafada da kafada to a daidai wannan lokaci da suke tafiya kafada da kafada idan akai dace ba dace na dacewa ba in akai daidai da lokacin zuluban dan adam sun yi yawa Allah yana so ya fadakar da dan adam sai ya sa wata din a lokacin sai kanga hasken ranar sai kusufi ya faru kun ji sababi na biyu wato sababi na biyu shine yake sababar da sababin farko sababi na biyu na kusufi shine ne zunubai idan suka yi yawa shan giya zinace kafirci zagin manzon Allah zagarwa annabi sahabbai karrafi wa matan annabi sallallahu alaihi wasallama cin mutuncin bayin Allah da abubuwa na saban Allah in suka yi yawa a duniya to wannan shine sababi a shar'ance da ke sa rana ko wata sai su husufi to ƙarshen wata din sai wata sai ya tafi sai yana daidai da rana to in ya kai daidai lokacin Allah a cikin tsarin shi yana son kusufi ya faru dan ya fadakar da duniya to sai ya sa wata din a lokacin da ya daidai da rana din sai ya kara haskenta shine sai mu ga kusufi sai manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to in kuka ga haka ta faru zinuban ku ne suka yawa sai ku zabura zuwa ga tuba da kuma salloli kuna roƙon Allah ya yafe muku ya yaye wannan bala'i kun ga addun kula yanzu na bayyana sabubban kenan ina fatan ka fahimce su dan ba zai yi a bayyana ɗaya ba sai da ɗaya sannan sababi na ƙarshe baya karo da sababi na farko kamar yadda sababin farko baya karo da sababi na biyu dama can Allah madaukakin sarki ya halicce ka fi alamin zarri kai da kake saurare na dama can Allah ya halicce ka tun kafin a san babarka za ta zo ta auri babanka a haife ka dama can Allah ya halicce ka to ina ma'anar kuma sai mani na mahaifinka ya diga cikin mahaifar mahaifiyarka sannan ta haife ka kaga can Allah ya riga ya tsara halitta zartar da halitta kuma yana faruwa ne daga Allah ta hanyar dugan maniyin da zai dira a cikin mahaifa kaga abubuwan guda biyu ba sa karo da juna in ka ce to ai dama an ce an halicce ni an halicce ka amma zartar da halittar fa zai zo ne in jima'i ya faru ina fatar mun gane to kaga yanzu sababin ka samu shine jima'i ya faru to sababin khususin ya faru shine in zunubi ya yawa a bayan ƙasa, to sai Allah madaukakin sarki sai amfani da daidai lokacin da wata yake jeruwa da rana, sai ya sashi sai kara haskenta, shikenan sai mu ga duhu. Shine Bahaushe yake cewa an yi dare biyu, ayini dare din din dare kuma na gaske yazo, shine dare biyun kenan. Ina fatar mun gane wannan da kyau. To wannan ainihi shine takaitaccen bayani insha Allah ta'ala. Ina fatar wanda yake da littafin Miftahu Dari Sa'ada na Sheikhul Islam Abu Abdullah Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya, Allah ya gafarta mishi, zai karanta zai gaggamfassun bayanai insha Allah. Kun ga daga nan za ku gane malaman musulunci sun dade da waɗannan ilmomin, domin Ibn Al-Qayyim yau shekarun shi 600 da wani abu da rasuwa, amma kun ga ya rubuta waɗannan abubuwan na ilimi. Allah ya taimake mu. To wannan ainihin shine wa amma sababu kusufil qamari, amma sababin da ke sababa wata ya khususi fa al-kawni fa huwa tawassutul ardi bainahu wa bain ash-shamsi, idan kasa duniya kenan in ta shiga tsakanin rana da wata. An fahimta? Wannan duniyar da muke ciki da rana da wata kowanne mai cin gashin kanshi ne. To idan duniyar nan da muke ciki ta zo ta gilma tsakanin rana da wata, to sai ya zama duniyar sai ta kare ainihin hasken wata ya bayyana, shikenan sai duhu ya faru. Hatta yasira al-qamru mamnu'an min iktisabin nuri min ash-shamsi, yadda ba zai yi shi wata ya tsotso hasken daga rana ba, saboda me? Saboda duniya ta zo ta shiga tsakani. Kaga wannan duniyar tamu da kake ganinta kamar kwalla take, mulmulalliya ce, kewayayya ce, sannan ga duniyar rana ga kuma ta wata. To wannan duniyar tamu takan shiga tsakanin wata da ainihin rana. Mun ce dama watan yana tsotso hasken shi ne daga rana, yana tsotsowa yana haskawa. To da zarar duniya ta zo ta shiga tsakani, sai wanda zai iya tsotsowa ba balle ya bayar, shine sai hasken shi ya dauke shi kuma. Ko mun fahimta? Ma'ana kaga kusufi biyun sun saba kenan. Wancan watan ne yakan sha makance ranar daga ta hasko mu, wannan kuma watan yana nan yana kallon mu, amma da yake sai ya tsotso hasken zai babu. To duniyar mu ta shiga tsakanin wata din da rana, dan haka babu inda zai tsotso balle ya bayar. Dan haka sai zanga shi, amma sai zan sai ya shafe, babu haske tattare da shi saboda baya tsotsowa. Ina fatar mun gane wannan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka fal kusufu la yakunu illa fi akhir ash-shahri layal al-israr, rana ba ta kisfewa sai a ƙarshen wata, darerakin da wata din yake buya. Waɗanne darerake ne? Su ne daren 29 da daren 30 idan watan zai cika. Idan watan zai yi nukusani iya 29 zai tsaya, to layal al-istitar su ne daren 28 da 29. To a waɗannan ainihin kwanakin ne, a waɗannan lokacin ne rana takan yi kusufi. Wal kusuf shi kuwa na wata, la yakunu illa fi wasti shahri layalil ibdar, kamar yadda muka bayyana shi wata baya yin kusufi sai a ainihin wato tsakiyar wata, waɗannan ranaku da muka faɗi wato daren 13 da 14 da 15. An fahimci wannan da kyau jama'a? To waɗannan takaitattun bayanai kenan waɗanda za mu gabatar insha Allah ta al'amarin da ya shafi dalilan da ke faruwa ranar da wata sai su kusufi. Ina fatar mun ji wannan, ina fatar kuma mun fahimta. To Allah madaukakin sarki ya albarkace mu ga abin da ainihin muka fahimta. Yanzu abin da ya rage ita ce matsalar da ta fi kowacce da ta damu mutane, da aka sanar da cewa rana za ta kusufi a ranar kaza ga watan kaza, in ta zo za ta gegar jihar Kaduna, za ta yi 'yan mintuna kaɗan, za ta yi awan, za ta yi minti kaza a Ogun, za ta yi kaza a Zamfara, Katsina, Kano, Sokoto, birnin Kebbi. Sai mutane suka fara cewa to ai wannan ilimin gaibu ne, ai wannan ilimin gaibu ne. To shine yanzu nan nake so zan karanto mana daga wani babban malami wanda yau kamar shekarun shi 900 da wani abu da rasuwa, shine al-Imam Abubakar Ibn al-Arabi al-Maliki, a cikin littafin shi mai suna Ahkamul Qur'an. Ibn al-Arabi yace fa amma man akhbara an kusufi ash-shamsi wal-qamari, ina hukuncin mutumin da yace rana za ta yi kusufi rana kaza ga watan kaza, ko wata zai kusufi daren kaza ga watan kaza, faqad qala ulama'una, malaman mu suka ce yu'addabu, sai a kama shi a ladabtar da shi a hore shi yayi laifi, wala yusjanu, amma ba za a kulle shi ba, wala yukaffaru, ba kuma za a kafirta shi ba, amma za a ladabtar da shi. Kai hakuri kadan, ilimi ne zaka ji yadda malamai suke maganganu, zaka ji dalilin da yasa za a ladabtar da shi. sai ce amma adamu takfirihi, amma abin da yasa muka ce ba za a kafirta shi ba, fa la anna jama'atan qalu, saboda an samu wasu malamai sun ce innahu amrun yudraku bil hisabi wa taqdiril manazil, ai mutum yayi forecasting yace rana za ta kusuti rana kaza, wata zai kusuti rana kaza, za a yi ruwa a gari kaza, za a yi zafin rana a gari kaza, gari kaza hasken rana ba zai bayyana ba, gari kaza za a yi sanyi, za a zubar da kaza kaza kaza, mutum ya rinka fadin abin da za a faru gaba. An samu wasu malamai sun ce ai wannan wani ilimi ne wanda ake iya gane shi da lissafi da kuma sanin yadda rana take gudu da kuma sanin yadda wata yake sauka a masaukaiyar shi. حسب ما أخبر الله سبحانه في قوله جل وعلا عند الله يفعل يكيش والقدر والقمر قدرناه منازل شيوتا منثارا مشي مسوكي وعند يكي بينا سوكات يباين وعشيك هذا أكل calculations نيكينا مثالي دقنان غالي يزوى كانوا سيكا جمتين ياتي تطير كيلو متى كذاتي yaya kana nan Zaria zaka ce daga Zaria zuwa Kano tafiya kilomita kaza ce gaibu kenan kai baka je ba amma ka ce kaza me ya faru an taba lissafawa ne saboda me saboda daga gaba kaza zuwa gaba kaza za a ce mil kaza daga mil kaza zuwa mil kaza shi kuma aka hada za a ce shine kilomita kaza sannan daga kwayar shinkafa kaza in aka hada da kaza ita ce za ta hadu ta yi mita kaza ita take mil mil shi yake kaza kaga lissafi ne to sai ibn al-arabi yace abin da yasa malamai suka ce ba za a kafirta shi ba saboda an samu wasu malamai da suka ce ai tunda Allah ya ce wata yana da masaukai wato ana iya kirga waɗannan masaukan kenan daga nan a iya gane yadda yake tafiya to daga nan ko za a iya gane ran da kaza za ta faru da idda kaza za ta faru da sanda kaza za ta faru sai yace fal hisabihim wa ikhbarihim anhu wa sidqihim fihi tawaqqafa ulama'una 'an al-hukm bi takfirihi saboda wannan hisabi lissafi da malaman kimiya suke yi da kuma bada labari da suke game da wata gwargwadon yadda suka lissafa da kuma sun shafade haka na faruwa gaskiyar su ta bayyana kenan ko sai malaman mu suka ce to ba za a kafirta duk wanda ya fito ya faɗa haka ba jama'a kuna jin maganar nan fa sai yace wa amma adabuhum amma da suka ce za a ladabtar da malaman da suke fadin irin wannan fa fa innahum yudkhiluna shakka 'ala al-amma saboda suna saka shakka da kokwanto a cikin zuciyar gama garin mutane yanzu daga sanda aka ce rana za ta husufin nan zuwa yau mutane sun ta maganganu a cikin addini ko to waye buɗe kofar waɗanda suka ce za a yi kaza na gaba to shine yake kaji dalilin da yasa kenan aka ce za a ladabtar da su fi ta'liqil ilmi bil ghaib al musta'nab saboda sun ainihin wato jinginta sanin wani abu wanda yake boye wanda zai faru a gaba wala yadruna qadra al-farq bayna hadha wa ghayrihi saboda su jama'a gama gari da ke saurare ai ba sa iya bambance wannan abin gaibu ne ko ba gaibu ba da an fada kawai sai su ce gaibu ne dan ba su san gaibu ba to kaga saka su cikin hayaniya da rudani shi yasa za a ladabtar da malaman kimiyya da suka fito suka fada haka karara sai yace fatata shawwashu aqaiduhum fi dini sai a samu ainihin rudani a cikin aqida su game da addini domin jahili yana da ganganci da ya ji abu ba zai ce ba da ilimi akai ba sai ganganci sai ce to ai wannan sanin gaibu ne dan me za a shiga cikin gaibu wani kuma yace ba sanin gaibu bane madadin ya shagaltu da harkar rayuwar shi sai ya saka kanshi abin da zai rikita mai aqida to waye ya sabbaba mishi ya saka kanshi a cikin abin da zai rikita mishi aqidan nan malaman kimiya da suka fadi ko to kaji ibn al-arabi yace za a ladabtar da su dalilin shi kenan yake kawo sai yace وتتزلزل قواعدهم في اليقين sai kuma a samu yaqinin da suke da shi game da addini sai yayi rawa fa uddibu to dan haka sai a ladabtar da waɗannan malamai hatta yasru zalika had sai dai su faɗi wannan asirrance idza arafuhu in suka gano haka wala yu'linu bihi ba za su fito karar su bayyana shi ba sai dai su faɗe shi asirrance kaga ibn al-arabi ya yadda da za a iya ganowa kenan in akwai ilimi amma saboda saka wa gama garin jahilai kokwanto da saka su cikin rudani da hayaniya kaji dalilin da yasa aka ce za a ladabtar da su ina fatar mun gane shine sai wani babban malami mai suna Dr. Yusuf Ibn Muhammad As-Sa'id shi ko sai yake cewa wala alla sawaba anna al-ilma bi waqti al-kusuf wal khusuf laysa huwa min al-ghaibi yace shi yana ga abin da yafi daidai a ce gano cewa rana za ta kiske rana kaza ko wata zai kisse rana kaza, yace ba shi daga cikin ilimin gaibi. Wa inna ma huwa mimma yudraku bil hisab, abune da ake iya gano shi ta hanyar lissafi. Wa qad jaa an ba'dhi sahaba radiyallahu ta'ala anhu, domin an samu wasu daga cikin sahabbai annahu zakara al-ilma bi waqtil kusufi, an taba samun wani sahabi ya taba cewa za a yi kusufi rana kaza, lokaci kaza, a gari kaza, qabla zuhurihi, tun kafin ai kusufin. Fa unkira alaihi, sai aka yi mushi musu, aka ce danne zaka shiga cikin ilimin gaibi. Fa qala, sai yace innamal ghaibu khamsu, ai gaibu sune abubuwa biyar. Wa tala, sai karanta inna allaha indahu ilmu sa'a, waɗannan abubuwan sune gaibu. Allah shi ya san sanda za a yi tashin alkiyama, babu wanda ya san inda zai ainihin wato rasu, babu wanda ya san abin da ke cikin mahaifa. Ya lissafi waɗannan, ya ce to waɗannan su ne gaibu, amma cewa za a yi kusufi rana kaza, wata kaza, ƙarfe kaza, ya ce wannan ba shi daga cikin gaibu. Sai ya zanya ainihin kashe hujjarsu da wannan magana da ya kawo. Ina fatar mun gane, kaga da wannan isharar ke tabbatar mana tun zamanin sahabbai gashi akwai waɗanda suke da irin wannan ilimi na hasashen irin faruwar waɗannan abubuwa, kuma sun yaƙinantu cewa ba gaibu ba ne. Ina fatar mun gane. Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu. To idan ka fahimci wannan da kyau, sai ka gane ashe maganar da Ibn al-Arabi yake faɗi, yana faɗin ta ne ba dan abin babu kyau ba, sai dai dan tsoron kawo hayaniya ko. To amma abin da ke kawo hayaniya kuma shine rashin faɗakar da mutane. Idan har aka faɗakar da mutane, ana yi ta musu wa'azozi, ana gamsar da su, hayaniya za ta faru a gaba? Ba za ta faru ba. Lokacin da su Malam Ibrahim al-Falaki suka fara sanar da lokutan sallah, an ta irin wannan hayaniyar. Amma daga baya sai aka gane ba ilimin gaibu ne suka shiga ba, sai aka daina hayaniyar. Kullum ka kama gidan rediyon Kano, sai ka ji an ce ga Malam Ibrahim Falaki zai sanar da lokacin azhar, la'asar, magriba, isha da asuba. Haka ne ko ba haka ba? Kuma sai ka ga an daina musu dangane da wannan. To ana nan sai aka tawo, kuma ana weather forecast, za a yi ruwa wuri kaza, za a yi kankara wuri kaza, snow zai zuba wuri kaza, za a yi girgizar kasa. Sai aka dawo nan ma sai zukatan mutane suka fara natsuwa. Saboda me? Saboda ana ta karantar da su, ana bayyana musu yadda sirrin abin yake. Haka ne ko ba haka ba? To kaga wannan ma sai a aza shi akan wancan, ana karantar da mutane. Yanzu in Allah ya kaddara haka za ta sake faruwa, a cikin binciken kimiyya, malaman kimiyyar har suka bi suka gano, idan suka faɗi nan gaba za a yi hayaniya kamar yadda aka yi, ba za a yi ba, saboda abin ya zama kuma ba ainihin bako ba ne. Ina fatar mun gane. To wannan kenan. Sannan daɗin daɗi, wato ina ciro mana daga maganganun da malamai ainihin suka yi nan kuma gare ni wani littafi ne mai suna Fiqhun Nazilat, a cikin mujalladin shi na biyu, shafi na 128, ga tambayar da aka aiko wa da Al-Lajnatu Da'ima lil Bu'uthil Ilmiyyati wal Ifta, wato zaunannan kwamiti na fatawa da kuma karantawa da binciken matsaloli na addinin musulunci a Makka ne ake tattaro manyan malamai su zauna, in matsala ta faru sai a zauna a rubuta. Littafin yana nan a office, mujalladi 23 ne. Matsaloli ne da ke faruwa, matsala kaza ta faru, matsala kaza, sai a ce sai malamai su zauna a je a yi bincike, sai a zo a tabbatar kowa ya kawo. To ga tambayar yadda ta zo, suka ce laqad tala'ana ala ma nasharat jaridatul madina fi adadiha, yace haqiqa mun ga abinda jaridar da ake bugawa a garin Madina wadda ta adadin 5402 ta buga a ainihin wato ranar 4 ga watan 3 wanda daidai da hijira na da 1402 kenan, yau shekara 25, wannan jarida ta buga bi annahu sayakunu khusufun kulli, akan cewa za a samu ainihin kissewa ta gaba daya, wata zai shafe lil kamari, wata zai shafe yawmas sabtil qadim, suka ce ranar asabar mai zuwa, suna bada labari ne abin da ya faru ne jama'a. Ina fatar an gane. Wa annahu yabda'u min sa'ati samina wa nisf laylan, daga karfe 8 da rabi na dare daren asabar wannan kusufi zai fara. Wa yantahi al-khusuful juz'i yawm al-ahad, sannan sai wani bangare na daga wata din sai ya fara ainihin wato bayyana a ranar lahadi ba'da muntasafin layli, bayan 12:38, wato karfe 1 saura minti 22 watan zai fara watsakewa na daren lahadi. Ina fatar an gane. Wa yakhruju al-qamar min shibhi zilal al-ard as-sa'a al-wahida, to watan zai watsake gaba daya ainihin wato daidai karfe 1 da minti 27 na safiya. Sai yace wa qad waqa zalika ala ma zikira, kamar yadda malaman kimiyya suka fadi a wannan jarida, sai abin yazo ya faru haka. To yanzu tambaya, ina hukuncin abin da malaman kimiyya suka yi? Yanzu kun ga tambaya ta yi daidai da halin da muka shiga a Najeriya, kamar yadda suka faɗi haka abin yazo ya faru haka ne ko to amma a shar'ance ina hukunci sun neko gaidin Allah kenan tun kafin Allah yayi sai malaman suka ce aljawab qad yu'rafu waqtu khusufi al-qamari wa khusufi ash-shamsi an tariqi hisabi sayr al-kawakib ana iya gane wata da rana za su yi kusufi ta hanyar bincike na lissafin yadda taurari suke tafiya wa yu'rafu bihi kadhalika kaunu dhalika kulliyan aw juz'iyan kuma a ƙarƙashin wannan binciken za a iya gano ranar za ta shafe duka ne ko ko wani bangare ne nata zai shafe watan zai shafe duka ne ko wani bangare ne nashi wala gharabata fi zalika wannan ba bakon abu bane kun ji abin da ka faɗi in haka ta faru kar a dauka bakon abu ne a cikin addini sai yake li annahu laysa min al-umuri al-ghaibiyya saboda wannan ba shi daga cikin al'amuran gaibu bin nisbati li kulli ahadi in an danganta shi ga kowa wato kada kowa ya fahimci cewa wannan gaibu ne bal ghaibiyyun bin nisbati liman la ya'rifu 'ilma hisabi sayr al-kawakib gaibu ne wato fakakken abu ne ga wanda bai da wannan ilimi amma ga wanda yake da ilimin fa ba gaibu bane to kuma ai abin da yake gaibu shine abin da kowa ya rufe gare shi in ba haka ba idan aka shuka kaza aka je aka zuba ruwa sai ka je wani manomin ya ce to ba zai fito ba sai ka ce a ya kake san gaibu sai ce a wannan ba gaibu bane shi ya san haka ne amma gwada ka gani akwai nau'in noman rani da in har damuna ta zo ta buge shi sai ya lalace shi kuma zai san ruwa ta sama sai ta ƙasa haka ne ko ba haka ba haka ne abin yake to yanzu in manomi ya ce ka yi marmaza ka girbe kaza idan ruwa ya dake shi na damuna zai lalace sai ce ya shiga gaibu a shi a wurin shi sanannen abu ne amma kai da baka sani ba fa kai ne gaibu to tunda an samu akwai wanda ya san abin kuma yana faruwa a ilmance to bai zama gaibu ba kenan sai a ce kai ne baka sani ba kawai ina fatar mun gane in ba haka ba ku jama'a ai komai zai zama gaibu kenan dan abin da ka sani wani bai san shi ba to sai a ce ya zama gaibu abinda wani ya sani baka sani ba sai a ce ashe kadai matsalar tsakanin ilimi ce da rashin ilimi wani ya san kaza wani bai sani ba to abinda wani bai sani ba sai ya da'awar cewa gaibu ce sai a ce ba gaibu ba kenan tunda akwai wani da yake iya gano abin ta hanyar ilimi ina fatar mun gane to sai ya ce wala yunafi zalika kaunul kususi aw al kususi aya min ayati llahi allati yukhawwifu biha ibadahu liyarji'u ila rabbihim wa yastaqimu ala ta'atihi yin haka kuma da zata faru jama'a baya kore ya zama faruwar kusufi din aya ce daga cikin ayoyin Allah wanda Allah madaukakin sarki yake ainihin wato aikowa domin ya ainihin tsorata bayin shi kamar yadda muka fadi a baya in ko ga haka ta faru laifi ne yawa Allah yake tsorata bayi domin su zabura su tuba ainihin zuwa ga Allah to kadan daga maganganun da ainihin wannan malamin ya fadi kenan annan zamu tsaya dangane da ainihin wato waɗannan maganganun waɗannan malaman suka yi yanzu ina so in ciro mana maganar da al-Imam Ibn Hazm yayi ne sai Ahmad Shakir yayi wani ta'aliki akai wato yanzu ina so ne ku san cewa abin ba sabon abu bane faruwar haka ba sabon abu bane sannan kuma malamai na musulunci sun faɗi maganganu akai kuma maganganun ne yanzu nake tattarawa sannan sai in zo sai in yi ta'aliki daga ƙarshe gabana nan littafin al-Muhalla ne na al-Imam Ibn Hazm shi ma sa'an zamani ne na Ibn al-Arabi shi ma wajen shekaru 900 kenan da rasuwar wannan malamin da zan karanta littafin shi to yazo yana magana akan hukuncen kusufi ne to da yake asalin wannan malami dan boko ne sai yaje yayi karatun arabiya wato yana da ilimin da kuke kira ilimin zamani yana da ilimi na kimiya da fasaha sai yaje kuma yayi karatun fiqh da hadisi sai zama malamin fiqh da hadisi to da yazo yana magana a cikin maganganun shi sai yace wa kusufu shamsi yakunu mutawatiran baina kulli kusufaini khamsatu ashhur qamariyya yace kistewar rana da ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda ya zo ko ta ina ko ina labarin ya kai cewa rana ta taba kistewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace to shi wannan kusufi din yakan faru ainihin wato tsakanin wannan kusufin da wancan kusufin akan samu wata biyar watannin kuma ba wata na boko ba wata na musulunci kamar yanzu ba an yi kusufi ba to bayan wannan kusufin za a iya samun wani kusufin ya zo ya faru wata biyar amma tambayar ita ce ba lallai kuma ya faru a daidai kasar ka ba yanzu kusufin bai faru a wasu wurare ba to in ya sake tashi faruwa kuma zai iya komawa wani bangaren sai ya faru ko kuma ya sake maimaita kansa anan to wannan maganar da Ibn Hazm yayi da wannan malami Ahmad Shakir ya zo ta'aliki sai yace wala in za ama ba'du ulama ina rahimahumullah ko da ita wasu malaman mu Allah ya ji kansu sun riya cewa wai anna hisabal munajjimina la yuqbal wa la yu'tamad lissafin nan da malamai masu wannan ilimi na ainihin binciken taurari suke ba a karban shi kuma ba a dogaro da shi sai ce fa inna ma zalika kana dhannan minhu abin da yasa suka faɗa ka cewa ba a yadda da bincike irin wannan kuma ba a dogara da shi sai ya ce zato suke yi annahu min babit tajjim suna zaton cewa bokanci aka yi aka gano shi yasa suka ce ba a dogara da shi walam ya'lamu annahu hisabun daqiq bas gano cewa lissafi ne ake dalla dalla ba qati'un fid dilala wanda yake kawo hujja yanke alama waqit akan lokutan da abubuwa za su faru mislu hadhihi al-ashiya irin waɗannan abubuwa na kusufin rana da kusufin wata Ahmad Shakir shi kuma ya rafi yau shekarun shi 42 da rasuwa mutumin kasar Masar ne yake wannan magana yace malaman mu Allah ya gafarta musu sun ce wannan irin bayanan ba a yadda da shi ne ba a dogaro da shi saboda su a zaton su suna ga bokanci ake yi yace to kuskuren da suka shiga shine ba bokancin bane lissafi ne da ake bi a gano waɗannan abubuwa walaysa huwa min ilmil ghaibi kama yafhamu ba'dun nas ba ilimin gaibi bane kamar yadda wasu mutane yake fahimta wa kusufu shamsi sai yace shi kiskewa ainihin rana huwa mururul qamari bainaha wa bainal ardi shine gilmawar da wata yake yi tsakanin rana da kuma duniya wa kusuful qamari shi kuma kiskewa wata yakunu bi wuqu'i dhillil ardi alayhi inwar duniya ce in ta sauka akan wata shikenan sai wata hasken shi sai ya dip domin ainihin an shiga tsakanin shi da rana da yake zuko haskenta li'anna nuruhu domin hasken shi wata din mustamaddun minash shamsi yana tsotso shi ne daga rana fa idza ujiba anhu in aka kare mishi hasken da yake tsotsowa na rana azlama sai yayi duhu sai malam Ahmad Shakir yace walaqad kana almutaqaddimuna min ulama'il falak haqiqa waɗanda suka gabata daga cikin malaman ilimin falaki ya'rifuna al-kusufayn bil-istiqra suna iya gane kusufin rana da kusufin wata ku ji wannan magana da kyau malaman da suka gabata na da suna iya gane za a yi kusufi nan gaba saboda me saboda istiqra saboda bincike da suka yi yadda ya faru a baya sai su auna da wannan binciken sai su ce to kuma zai sake faruwa rana kaza jama'a kun gane wannan da kyau bari dan tsaya kadan in yi muku bayani akan irin waɗannan abubuwa istiqra ana iya gano shi ta hanyar binciken ilimi ko kuma istiqra ana iya gano shi ta hanyar yawan sabo da abu kamar yadda ne misali dazu da manomi yanzu bari ka ji tsoffin mata waɗanda suka kware musamman anguwar zoma idan ta zo ta ga mai tsohon ciki kan nonanta na dama yayi baki sitik sai ta ce namiji za ta haifa sai a ce a ke anguwar zoma kuma abin ya wuce anguwar zoma kin koma duba ne istiqra ne yawan mu'amalarta da abin idan nonan mai ciki yayi kan nonanta na dama yayi baki to sai kaga an ce namiji za ta haifa idan kan nonanta na hagu yayi baki sai a ce mace za ta haifa ko kuma in ta faye kukan nauyi ta bangaren dama sai a ce namiji ne in kuma ta faye kukan nauyi ta bangaren hagu sai a ce mace ce duk waɗannan abubuwan ba nasin qur'ani ne ko hadisi ba amma yawan mu'amala da ita ne unguwar zoma take yi da mai ciki shi yasa take gano haka ina fatar mun gane kun ga wannan istiqra ta hanyar istiqra an gano cewa idan mai farfadiya ya zauna yana kallon abin da ke juyawa farfadiyar shi za ta tashi dan haka da a ce mai gyaran keke zai zauna yana zuba wayoyi a cikin abin nan cikin wheel din keke kaga yana yi yana gwadawa yana juyawa ko to da za a rinka juya wannan wheel haka yana juyawa ko a kwantar da keke ai ta gara shi ai ta gara tayar da mai farfadiya zai kura ido haka yana kallon tayar sai farfadiyar shi ta tashi me yasa saboda tabi'a za ta yi tasiri dama farfadiya a bace mai juyawa to da wani abu yana juyawa gaban idan mai farfadiyar sai tabi'a sai ta yi tasiri to da ya aka gane haka ba nasin qur'ani ne ko hadisi ba istiqra ne idan mutum na da habo sai a ce ka daina kallon jan abu ka daina sa jan riga duk abin da yake ja ka daina kallon shi idan ko mutum yana da cutar habo yaje kura ido yana kallon abin da yake ja wuri ne sai kuma kawai jini ya ci gaba da zubowa hancin shi to sai a ce daina kallo in yace me yasa ina qur'ani ko hadisi sai a ce a babu qur'ani ko hadisi istiqra ne yawan mu'amala da abin ne har aka gano haka ko kun fahimci wannan to malaman da wannan hanya suke bi suke iya cewa to za a yi kusufi rana kaza ga watan kaza hanya da suke bi kenan sai ya ce fa innahu fi kulli khamsatin wa thamanina wa khamsami'a wa sittata alaf yawman wa thuluth yawm ay na'u 18 aaman wa 11 yawman yahdithu 70 kusufan yace dukkan cikin kwanaki 6585 da kuma 1/3 na yini wato awa 4 kenan in aka gwada wannan ne shine shekaru 18 da kwana 11 to ana samun kusufi 70 yana faruwa a cikin shekara 18 da kwana 11 kusufi 70 yana ainihin faruwa minha 29 lilqamar wata yana da kusufi 29 wa 41 lishams 41 kuma kusufin na rana ne kaga 70 kenan 41 ga 29 wa yakunu aqalluhu marratan amma in ya zan bai kai 70 ba in ya zan zai tsaya mafi karanci ne to a cikin shekara 18 akan samu mafi karancin kusufi so biyu to in ya zan so biyu ne Allah ya kaddara zai faru sai ya ce wa idza kana qasiran alaihima in ya zan so biyu ne zai faru kana lishamsi wahadaha to rana ce za ta kusufi a wadannan shekarun 18 kawai wata ba zai ba wa kad yasilu ila sab'a mirare wani lokacin kuma mafi karanci din yakan tashi daga biyu sai ya kai bakwai min hasnani aw thalatha lil qamar sai ya zama cikin bakwai din nan sai a samu biyu ga wata sannan biyar ga rana ko kuma uku ga wata hudu ga rana ina fatar mun gane shine yace ainihin wato wa arba'a aw khamsa lil shamsi wannan kun ji hanyar da malaman da suke bi suke gano yadda kusufi yake faruwa kenan to sun gano wannan binciken ne ta hanyar istiqra an fahimci wannan da kyau yawan faruwar abin da kuma yadda suke lissafi ko kun gane abin da ake nufi da istiqra to wa amma almutaakhiruna amma malamai da suka zo bayan wadancan fa fasaru yahsibuna lidhalika hisaban daqiqan jiddan su ka sai suka koma suna calculations suna lissafi dalla-dalla na physics da mathematics malaman yanzu waɗanda suka zo daga baya su suna iya gano za a yi kusufi ne na rana ko wata ta hanyar lissafi mathematics ko kuma na physics hatta yumkin ma'rifatu ma yahduthu minha fil mustaqbal wa ma hasala fil madi har saboda irin wannan lissafi na dalla-dalla akan iya gano cewa nan gaba ranar kaza ga watan kaza lokaci kaza za a yi kusufi kuma a baya shekara 2000 da ta wuce ranar kaza ga watan kaza daidai da karfe kaza har suna iya gano cewa an yi kusufi a wannan ranar sarki ya tabbata ga Allah har sai da suka gano na annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne kusufi ya faru a Madina wanda annabi yayin wannan sallah wadda ta shahara kamar yadda muka fadi a dazu sai da suka gano haka gashi sai da malam ya fadi cewa ya faru ne a karfe wato tunda lokacin ba agogo amma ko da ba agogo ai lissafin da yayi ne yana nan yadda yake to sai suka ce sun gano ya faru ne daidai karfe 8:30 na safiya ta ranar 27 ga watan January shekara 632 miladiya kenan wanda ya daidai da ranar Litinin 29 ga watan Shawwal hijira annabi tana da shekara 10 a daidai wannan lokacin kusufi ya faru kuma daidai wannan lokacin Ibrahim ya rasu dan gidan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam kun ga suna iya gano abin da zai faru da yadda ya faru saboda wannan calculations din ina fatar an gane to duk wannan lissafe ne suke bi na math da kuma physics da makamantansu sai su ainihin iya gano wannan sai malam ya ci gaba da cewa hatta yumkin ma'rifa na wa kusufil qamari yurafi nisfil ardi kullihi yace idan wata yayi kusufi to arabin duniya ake gani gaba daya wa kusufi shamsi amma idan rana ce fa la yura illa fi jihatin muayyana ita idan rana ce kusufi sai dai a wasu wurare daban-daban tsalli kamar yadda kaje an ce Ogun Sokoto Kebbi Kaduna Kano Katsina Libya Beirut Saudiya haka tsalli amma in wata ne yayi kusufi to rabin duniya ana iya ainihin gani sai yace bal qad yamurru biduni an yura rana ma takan yi kusufi wani lokacin ma ba a gani ba saboda abin yakan zo ne kawai sha wani lokacin sai ya faru ya wuce wal kusuful kulli wa huwa alladhi yughatti fihi al-qamar wajha ash-shamsi kullahu in aka ce shafewa ainihin wato ta gaba daya ita ce shafewar da za ta faru wata yanzu ya tare rana gaba daya la yura illa fi amakina bayyika ba a ganin shi sai a wasu wurare masu kunci kwarai da gaske kamar dazu sai aka bugo waya daga Kano cewa Kano gaba daya ta shafe ta koma dare ba za ka iya ganin abu ba sai ka haska tocilan ko ka kunna kendir ko fitilan kwai a dazu dazu ina fatar ka an gane to kaga sauran wuraren sai su ce a ga dai ranar ta canza nan nan zare sai abin ya zo sai hasken ranar sai ya koma kamar hasken farin wata sai wani irin sanyi da wata iska sai ta taso kamar dare ne yayi ina fatar mun gane to shine sai yake cewa kad la tazidu ala 65 wa 100 milan yace tsawon ma wani lokacin na rana in ke kusufi tsawon wurin da za ta mamaye baya wuce mil 165 wala yazidu waqta baqa'ihi ala 5 daqa'iq aw 6 baya wuce minti 5 zuwa minti 6 haka aka fadi din da zo a Kano in dai wannan na kulli din ne in dai wanda zai mamaye ne a ce an yi dare biyu baya wuce minti 5 zuwa minti 6 to ko da za a Kano din ma haka suka fadi haka a Sokoto suka ce a garin Isa ma haka daidai wannan lokacin sai zan minti 4 zuwa minti 5 haka wakilin sa ya fadi ina fatar mun gane to waɗannan ilmomi malam yace ya kwaso su ne daga ainihin wato littafin Basa'id na ilmul falak na Dr. Sarruf daga shafi na 27 zuwa shafi na 21 ya kawo su ainihin hujjojin sa'annan da ya ci gaba da bayanai ga sunan har inda yazo ya waccan ainihin maganar da muka faɗi cewa gashi har sun gano ran da kusufi ma ya faru a zamanin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'ar musulmi ina ga an amsa tambayoyi da yawa daga abin da yake damun mutane haka ne ko cewa shin wannan abu daidai ne da suka faɗa haka sannan kaga mun kawo maka ma'anar maganar da al-Imam Abubakar ibn al-Arabi ya faɗi cewa an ce za a ladabtar ga wanda ya yada sanarwar ko to saboda wannan rudanin ne kaji ba dan wai mugun abba ne sai dan rudanin da abin zai haifar ne to amma kaga kamar yadda aka yi an ta faɗakar da mutane duk wanda yake gani NTA network an ta faɗakarwa to yanzu abin da kaga ya kamata kenan a tashi ai ta karantar da mutane addinin musulunci da rayuwa har su kai sun fahimci waɗannan abubuwa misali yanzu mutumin da ya rayu shekaru 100 da suka wuce idan aka ce mishi cikin awanni 5 mutum zai tashi daga Najeriya ya je ya ainihin yi umara ya sake dawowa ya zo ya kwana a gidan shi me zai ce zai ce a'a yana aiki da aljanu ne boka ne aljanu ne kawai ko ba haka zai ce ba a ce misali da safe daga nan zariya sai ka hau jirgin sama ka je ka yi umara tsaf ka sake hau jirgin sama sai ka dawo zai yi ka dawo ka kwana a gidanka to yanzu mutumin da ya rayu shekara 100 ne zai ce sai ga ba zai yi ba to amma yanzu kai ga ka ba malami ba ba injiniya ba ka yarda me ya faru zamani ya kawo ina fatar an gane zamanin nan da ya kawo aljanu ake aiki da su koko ilimi ne jirgin sama ilimi ne ba wata taya ce yake gudu da ita a sama ba haka ne abinda zai baka mamaki ma in jirgin sama ya zo tsayawa a ina ke taka birki ya tsaya dan Allah tunda ba a ƙasa ake gudu ba ya za a yi a taka jirgin sama birkin shi ya tsaya yanzu wannan ba ya nuna maka ilimi wasu abubuwa ne za su bude sai su tari iska sai su rike shi haka shikenan sai fara tsayawa shi yasa sai ga an dade ana ta neman sulhu da shi kafin a kai inda za a tsaya din to saboda a hankali ne ba ilimi bane jama'a sai ga an kai bara za a sauka sai a ga ba za ta sauku ba sai a sake shallakewa shin wannan ba ilimi bane kaga kai da baka da ilimin abin saboda zamani ya kai ka gamsu ka fahimci cewa ba tsafi bane ba ƙarya bane ba rufa'ida bane ilimi ne ko to haka komai za a kai sai kaga a hankali in kana jayayya da abu to sai ga ka zo ka gano cewa ashe ba abin kai jayayya bane dan haka a shar'ance aka hana ka ja akan abin da baka sani ba jama'a wannan shine karshen kasan na farko insha Allah ta'ala za mu sanya kasan na biyu sai mu ci gaba da bayani insha Allah